Manuni ya.
Sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi tada tarzoma ne, sata akwatunan zabe ne, rubuta sakamakon da ba daidai ba ne, fada ne, ba da kuɗi ne.
Wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin, amma ANC tana wurin ba ta samu mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi, so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara.
Shugabannin kwamitocin zabe na masu tare Najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harkallar zabe a Najeriya ita ce a samu da hukumar laifuffukan da masu laifuffukan zaben da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zabe mai inganci. Tunima dai aka ji mataimakin shugaban majalisar kinan tare na jan da ya halarci taron da aka kira yana gaya wa duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci.
Wanda ta sami shi da zaton kuri'a a biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10.
Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masu kinan tare na jan da ke bincike akan yadda aka sai da kamfanonin tun farko ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci.
Abubuwan tabarbarewa suke yi suna kasance saka ba su yi bincike miye yake faruwa ni na kuɗaɗen da ake bada an ba da makudan kuɗi.
Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar shaida wa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriyan za su ga bambanci.
Zaben bani zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya, kuma wannan karin ba an yanke tashin zaɓe ne za a je, an yanke tashin zaɓe ne wanda mutane su yi zaɓen abin akan abin da ya kamata.
Waɗannan ba kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci. Shiri na 80 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a hau tafarkin da za a sama wa al'umma sassauci. Mai yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace kur'un al'umma a lokacin zabe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaunawa da za a samar da hukuma su fitin da guda da za ta rinka yanke hukunci. Har ma an ji gabar kwamitin zabe ta masaukinan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Dukku na daddale dalla-dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar muhimmanci.
Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi wanda aka yi kafin zabe, lokacin zabe da kuma bayan zabe. Kuma ba mu muka fara faɗa ba, Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun faɗa, sannan Ken Inamani Committee su ma sun faɗa cewa lallai a ƙirƙiro wannan hukuma domin aine kanta ita kadai ba za ta iya hukunta ba saboda aine ba ta da police, ba ta da alkalai, an yi zaɓuɓɓuka a baya ba a yi ba. Me yasa sai yanzu? To ai saboda ana zube ne kara zube, yawanci sai shiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ba saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma. To shi yasa muka ga in dai muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya yi laifi tada tarzoma ne, sata akwatunan zaɓe ne, rubuta sakamakon da ba daidai ba ne, faɗa ne, ba da kuɗi ne, sayan ƙuri'a ne, duk wannan muna ga kamar ƙalubale ne ga demokradiyya mu. Kamar yadda muka faɗa wannan hukuma din ƙasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancin sa.
Shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zabe na masarautar tarayyar Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kadai za ta magance matsalar runto da rumba-rumba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci.
Ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zabe, misali masu sayan ƙuri'a, masu tarzoma a wurin zabe, turan zabe da suke canja ƙuri'a, da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin zaben nan, an yi zabe ko mai kyau kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito.
To distinguished, me yasa kuke neman sai an kafa hukuma? Mun ga hukumomi da yawa da aka kafa, ta yaya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran?
Misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara, kace ai su suna nan bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba, sai muka ce to sau nawa ANC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kuɗi ko sun kawo tashin hankalin taro. Kuma wannan zabe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin, amma ANC tana wurin ba ta samu mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi, so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara. Me yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zai ke za ta kama kuma za ta hukuntar da mutum?
Kuma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Idris Wase ya sanar da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta dauka don magance muzuran magudi da zalunci
idan muna son zabe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiya ta tabbata sai an kawar da ƴan ta'adda a cikin harkar zabe wanda za su je su tsaci kuri'a su tsaci akwati su kuma mutu zabe idan wasu su amfana demokradiya gwamnati ce cikin jama'a wadda kuma ake son al'umma su kuri'a su kai kai ta su na farko tukuna akwai hukunci masu tsanani wadda ake ba da shawarar in majalisa ta yarda hukunci wadda wadda ka same shi da satan kuri'a biya miliyan 10 tara ko kwaje shekara 10 na kaman aka tafi da wannan zai tsorata da mutane kuma duk mai hankali zai guji wannan aika aika
a sai dai duk da irin tilatururuwar da matasa suka dinga yi dan sabunta katin kuri'a a kudanci wasu ƴan Najeriya na ganin su kansu ƴan arewan sun fitan da ya wuce wani yace sun yi bacci shugaban kungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmed Tinubu da Kasim Shatima Honorable Abubakar Aliyu Galadiman Takai ya ce duk wani wanda ke tunanin irin abubuwan da suka faru a zabukan baya su za a gani a zaben gaba to gaskiya ya tafka ganganci
an yi rijista sosai a Arewa saboda abin da zai baka sha'awa baka gani a yanzu kusan mutum miliyan 96,330 ya wannan suka an sabuta stat in ka zo kamar North Central za ka ga wajen mutum miliyan 21,306 sun ansa in ka zo Northwest Northeast haka a Northwest mu ne muka ansa har katin zabe
ai ana magana karban kati daban fitowa da
wannan karo abin da muke ga shi ne bana zaben bana zai bambanta da kowane zabe da aka taba yi a Najeriya kuma wannan karon ba anyan katin zabe ne za a je anyan katin zabe ne wanda mutane za su yi zaben abin akan abin da ya kamata kamar mu matasa dauko kafin Shatima ciwon da Mijima Bola Ahmed Tinubu yayi mun tabbatar cewa yayi hangi ne kyau saboda kashi Shatima shine zai gaji Muhammadu Buhari na kula da ƴan Arewa da Muhammadu Buhari yayi sannan kuma kashi Shatima mutum ne wanda kowa ga abin da yayi can da ke gwamnatin Borno musamman abin da ya shafi tsaro
amma magana ake na cewa an saba shugaban kasa addini shi daban mutumci daban kun hada musulmi da musulmi wannan ba karamin cika za ku samu
wannan shine ma alamun ci gaban Najeriya saboda ita Najeriya kasa ce wanda bata san bambancin addini ba musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yadda a sa magana addini a siyasa
game da maganar kwace wata kamfanin wutar lantarki a Najeriya da aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici shugaban kwamitin da masokilan tarayyar Najeriya ta kafa dan bin diddigin yadda aka sai da kamfanin tun ma a farko Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da ƴan Najeriya za su ga bambanci
kasancewa abubuwan tabarbarewa suke yi suna kasance sakamakon a yi bincike meye yake faruwa ni na kuɗaɗen da ake bada an bada makudan kuɗi kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu ji gabaki ɗaya dole za su yi kuma su yi ƙasa kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi in babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye su koma kidnap duk wannan security abubuwan da ke dalilin ne babu masana'antu in suka koma kaman Kano masana'antu kashi 70 daga cikin 100 sun dubu shi to akwai bincike-binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan ba a ganin tasirin su ai yanzu dai tuga ta kai bango dole ne binciken da za a yi saboda ne ai kika zabe na tafi idan ba cika alƙawuran nan ba duk wanda ya zo hau drum sai a ce to ta ina za ka fara
siyasa ce kuke yi yanzu domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar Amurka sama da biliyan 40 a harkar wutan nan baya aiki sai yanzu za ku yi binciken
kasancewa da can abubuwan ne sun taso akwai abubuwa da yawa da yake cewa idan dan buyewa baya jin mai wannan lokacin an taho ne an rarrage wasu abubuwa kin ga da security aka fara tackling kayan a zuwa magana to shine dalilin yin wannan aka taho an biyo layi layi ne matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cimma burin wannan in Allah ya
iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kira a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko duk da dai wasu daga cikin masu mulkin kance manuniya ta nemi musu habaici domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kudirin nasu saboda tsarin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kanyi Daudanar Dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da su ne kan sa shirin ya yi inganci ni Isa Lord Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai ko wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya